Mai sauraro, sunana Yusuf Dandabo Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM, musamman muna bibiyar rahoton nan na yanda wasu manoman shinkafa suka kukan cewar sun tafka asara sakamakon wasu kwari da suke yi musu barna, da kuma waɗanda suke kukan yanda ambaliyar ruwa ta zawo musu wato shinkafar tasu ta ruwa ya tafi da ita. Akan hakan mun tuntubi malami a kwalejin noma ta Audu Bako da ke Dambata, Malam Yahaya Abdullahi, wanda ya ba wa su manoman shinkafa shawarwarin irin matakan da za su ɗauka don kaucewa sake maimaita asara.
Matsalolin da manoma shinkafa suke fuskanta wanda yake haifar da ƙarancin shinkafa da taɓarɓarewar yabanya, gaskiya matsalolin suna da yawa. So wa'annan matsaloli sun hada da, abu na farko ya kamata a ce shi manomin shinkafa ya yi nazari ya samu iri mai inganci, wato irin da zai tabbatar masa da riba a ta noman shinkafarsa bayan roro da ya yi. So iri na shinkafa yana da yawa. Akwai iri wanda za ka ga cewa ina da juriya na cututtuka da ƙwari, sannan kuma wannan irin shinkafa yana sa shinkafa tana yi da wuri. To irin wannan iri kamata a ce manoma sun samu. Ba kowane iri manomi zai samu ya amfani da shi ba idan zai shiga harkar noman shinkafa. Dole manomi ya nazarin iri mai quality, ya nemi iri daga gurin da ya dace. Ba a sayan iri daga kasuwa, dole iri ka neme shi daga inda ya dace. Akwai hukumomi da suke tabbatar da iri mai inganci, ko ma'aikatun wato bincike, research institute, suna samar da iri mai inganci. To kamata a ce manomi ya san inda ya samu irinsa na inganci wanda zai amfani da shi wajen harkar nomansa. Sannan abu na biyu kuma, dole manomi zai nazari da gurin da zai shuka shinkafarsa. Ba ko ina za ka samu ka ce za ka shuka shinkafa ba kai tsaye. Shi iri yana tabbatar da gurin ma da za ka shuka shinkafar. Za ka cewa akwai irin da idan ka shuka shi a guri mai tudu, to gaskiya irin ba zai yi ba. Akwai wanda kuma in ka shuka shi a guri na kwari kamar fadama kenan, to shi ma ba za ka samu amfani mai inganci ba. Saboda haka iri kala-kala ne. Akwai irin da za ka shuka shi a tudu, sannan kuma ka yi amfani da noma na rani, ka yi noma ka ci riba. Akwai irin kuma da za ka shuka shi a tudu amma da damuna, shi ma ka ci riba. Akwai wanda kuma za ka shuka shi a guri mai kwari, shi ma da rani, ka yi amfani da harkar noman rani, ka samu amfani mai kyau. Akwai wanda kuma za ka shuka shi a kwari, shi ma da damuna. Ya danganta da irin. Saboda haka dole ka nemi iri ta hannun ƙwararru wanda shi ne zai tabbatar maka da ribar nomanka bayan roro. Saboda haka manomi ya kamata ya la'akari da iri kafin shiga harkar nomansa. Sannan kuma ya amfani da guri. Dole ka san cewa wannan iri a wani guri ya dace ya shuka shi, ba ko ina za ka je ka shuka shi ba. So wannan zai tabbatar maka da cewa ka samu, ka yi noma ka samu riba, don guje wannan hadari da manoma suke ciki. Manoma suna cikin hadari na cewa yanzu gashi za ka yi noman, idan mun to noman babu riba, ya banya, ba su da inganci. Sannan daga ƙarshe ƙarancin shinkafa ya sa dillalai suna bin manoma a lunguna da fadamu da gonakinsu, suna fiye amfani a hannun manoma. Za su saye shi ne a hannun manoma, su kuma su ɓoye shi, wataƙila ba dole su kai kasuwa ba. Ya zamanto cewa masu amfani da shinkafar a kasuwanni ba za su iya samun shinkafa za ta wadace su ba. So wannan shi ma kamata manomi amfani da shi, ya iya kula da shi. Sannan akwai kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Manomanmu da yawa ba su da kuɗaɗe a hannunsu, tattalin arziki ya taɓarɓare. Saboda haka rashin kuɗaɗe zai sa manomi ba zai iya sayan iri mai inganci ba. Ba zai iya samun iri mai inganci ba. Sannan kuma maganin ƙwari da taki sun yi tsada. So wannan dalilai suka sa manoma da yawa suka gudu daga harkar noman shinkafa, suka kuma suke noma na kowa kin soya kona makwanci irin wannan. Saboda shi noman shinkafa akwai, kana buƙatar taki, kana buƙatar magani. So saboda idan kuma sun riga sun yi tsada, to rashin tattalin arziki mai inganci a hannun manoma ya sa sun gudu sun bar harkar noma. So wannan ma ya haifar da ƙarancin shinkafa wacce ake kawowa kasuwanni, wacce za ta wadace mutane su amfani da ita. So saboda haka dole manoma sun gudu da harkar noman shinkafa, sun koma suna noman wasu abubuwa daban. So saboda haka ya kamata manomi ya kula da wannan, domin ya samu ingantaccen yabanya, ya kuma samu amfani mai kyau bayan roro. Dole ya kula da cewa ya samu iri mai inganci da ta inda ya dace, sannan kuma ya samu gurin da ya dace da zai shuka irinsa. Bayan haka kuma ina da tattalin arzikin da zai tallafa masa wajen harkar noman shinkafarsa. So idan kuma an koma ta fuskar gwamnati, gaskiya akwai sharuwan da za a bi gwamnati da yawa. Akwai harka ta malaman gona, extension workers. kwata kwata ba za mu ce completely gwamnati ta tare hannunta ba, amma gwamnati ta gaza wajen tallafa malaman gona, wanda su malaman gona su suke da alhakin shiga lungu da sako da fadumu su wayar da kan manoma. Duk sanda aka samu wani sabon abu da ake so a dabbaka shi, sabon iri ne, sababbin hanyoyin noma ne, taki ne ake so a gabatar da shi ga manoma, to su suke da alhakin dauka su ga lungu da sako su tana manoma su musu bayani, su wayar da kansu cewa ga iri mai inganci an kawo, ga yanda za a amfani da shi, ga taki da ya kamata a amfani da shi, ga wata sabuwar hanyar noma wanda ya kamata a ce manoma yawa sun bi wannan hanyar don samun amfani mai yalwa bayan roro. So malaman gonan nan gaskiya yanzu aikin su babu tallafin da ya kamata su samu akan wannan aiki, saboda haka ba sa iya gudanar da aikin su. Malamin gona ba dole ce yana da abin hawan da zai shiga lungu da sako idan ya wayar da kan manomi, dan manomi ya karbi wani sabon abu da izo da shi dan haɓaka harkar noman sa ba. Saboda haka gwamnati ya kamata ta tallafa malaman gona, ta haɓaka harkokin su ta hanyar ba su abeban hawa da ba su ƙwarin gwiwa dan su ga su wayar da kan manoma, dan ya zamanto cewa noma an yi shi dan riba. To wannan shine harka. Sannan abu na biyu kuma, gwamnati ta ya kamata ta ringa bai manoma rance ko na kuɗi ko na kayan noma, kamar taki, kamar maganin ƙwari da maganin feshi, do kuma su biya ta hanyar da ba za su takura ba, ta hanyoyin ƙungiyoyin manoma da ake da su a kowane lungun da ake noma. Akwai ƙungiyoyin manoma wanda in gwamnati ta haɗa kai da su za ta ba da rance kuma ije hannun manomin na gaskiya. Ba a ba da rance ko tallafin noma ya zamanto cewa mutumin da bai san ma gona ba ya karɓi wannan tallafi ya ce shi manomi ne, wannan shi ne abin da yake faruwa a ƙasar nan. So mutukar gwamnati ba za ta inganta harkar extension workers malaman gona kuma ta ba da tallafi ya hannun manomi na gaskiya ba, to za mu zauna a cikin irin matsaloli na rashin samun shinkafa wadatacciya, wanda ijawo dillale suna bi lungu da sako da fadumu suna saye shinkafa a gona, sannan kuma babu wadatacciyar shinkafa a kasuwanninmu wanda za a ciyarwa talakasi amfani da ita. Shi sa farashin shinkafa ya yi yawan da ba mutane da yawa ba za su iya sayan shinkafa ba yanzu. To wannan shi ne abin da gwamnati kamata ta yi domin ya zamanto an inganta noman shinkafa, an samu wadataccen shinkafa, an fitar da mutane daga ƙangin da suke ciki na ƙarancin shinkafa da hauhawar farashin da a kasuwanni.
Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.